أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله من يبوغ ليش لا يساك حد أمو أولا مسلاشي نقول قلع دنشي برن كل أجهر جزاوة أولا يني نقول مشاعد يا ga watan Ramadan wato ranar Lahadi a shekara ta 1444 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda kuma shine 2 ga watan 4 a shekara ta 2023 a lissafin miladiya. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa mana albarka cikin abin da muke karantawa. Allah ya ƙara mana fahimtar abin da yake shine daidai. Allah kuma ya sa mu ambace abin da yake shine daidai. Allah ya ba mu ikon aiki da abin da yake shine daidai. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa alam tara ila alladhina yazhumuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وانا آية إيش آية تستين ليلي سورة النساء كما أتكين سياك عبين لألا مدوككي يكرا زوا قريشي ya kira muminai cewa su yi da'a ga Allah, su yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma shugabanni daga cikinsu, sannan ya ilmantar da su, ya dora su akan tafarki a matsayinsu na ɗan adam wanda ɗabi'arsu lalle su saba. Yace to in sun saba din a kowace mas'ala wani yana ganin wani abu daban da abin da dan uwansa yake gani, to tunda shi sabanin nan ba umar ba abin nema bane, abin zargi ne, abin neman shine a koma kan abu daya, to sai a waiwaya a je a nemi hukunci, aje a koma zuwa ga Qur'ani, zuwa ga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, da kuma abinda Allah da manzansa suke nufi da shari'ar su. A koma a tattara, a koma zuwa ga abinda ake kafa hujja da shi a shari'ance domin a samu daidaito. To sai shardanta wannan abin da maganar imani, da imani da Allah, da imani da ranar ƙarshe. To bayan nan Allah subhanahu wa ta'ala sai magana da bayinsa umuman sawa'un wasu sai ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake magana da shi wasu malamai sai a'a kowa ake magana da shi umuman umumi duk babu matsala duk da dai an yi magana da an yi amfani da lafazi na mufradi amma mufradi ne da akwai umumi a cikin sa kowa zai iya shigowa mufradi ana nufin ayi magana da lafazin mutum daya Allah madauki yace alam tara shin baka ga ba malamai suna cewa wannan ta'ajibi ne ma'ana kamar Allah yana cewa ku ko kai baka yi mamaki ba ilal ladina zuwa halin waɗanda suke yaz'umuna yaz'umuna nan ma'ana yaquluna suna faɗi da baki suna riya cewa har zuci haka abin yake suna riya cewa annahum amanu bima unzila ilayka cewa su sun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ka menene aka saukar zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani wama unzila min qablik da abin da aka saukar gabaninka ashe Allah madaukaki ya saukar da wasu littattafai daban ba alqur'ani ba ga wasu annabawa daban wanda sharadi ne na imani mutum ya imani da su shi yasa suke cikin rukunin imani a musulunci mutum ba zai zama musulmi ba ba zai zama mumini ba sai ya zama mai imani da waɗancan littattafai ko da ba aiki zai da su yanzu ba a zamanin yanzu tun daga zuwan manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to iya Qur'ani ko za a aiki da shi aiki da Taurat ta kare aiki da Injila ya kare da dukkan littattafai su Zabura da makamantansu ba a aiki da su yanzu abinda ake aiki da shi yanzu shine Alqur'ani to waɗannan mutane suna riyawa wasu su ce Yahudawa wasu su ce munafikai al-Imam at-Tabari da sauran malamai da suke tafsirin Alqur'ani mai girma da riwayoyi daga as-salaf magabata sawa'un sahabbai bal da marfu'at ma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito abinda ake dauka kaman sababi dangane da wasu Yahudawa ko wasu daga cikin munafikai musamman riwayar da dangana da isnadi sahihi zuwa Amir ibn Sharahil wanda yake cewa wannan aya ta sauka dangane da Ash-Sha'bi kenan yana cewa wannan aya ta sauka ne dangane da wani daga cikin munafikai wani abu ya hada su da wani bai Yahudi sai yace to aje bai Yahudin yace mu je gurin annabinku ayi yayi mana shari'a sai shi munafikin yace a'a saboda ya san yace a'a aje gurin malamin Yahudawa ko aje gurin wani boka domin ya san an je can ila zai iya bada rashawa ya ci nasara ko a bashi nasara zan ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuwa nesa yake da irin wannan kuma adalci zai yi to sai yace a'a shi kar aje gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ni inda shi abin da ya shafi tafsirin Alqur'ani ko da aya ta sauka saboda wani sababi to ba a takaita hukuncin ta akan shi sababin ko na san kun san wani abin lura shine lafazin gamamme da ya game kowa a ciki sawa'un dangane da Yahudawa ne ko dangane da munafikai ne ko ma waye dai Allah ya yi amfani da lafazi ne lafazin da babu sunan kowa a ciki to kuma wannan irin uslubin ko wannan salo na magana a cikin Alqur'ani ya fi game kowa da kowa daga tunda ba faɗi sunan kowa ba kuma musamman an zo da ismul mausul kuma a ka'idar malaman nahwu yana cikin al-ma'arif yana cikin sunayen da suke ma'arifa ne ba na kira mai kuma ma'arifa ce da yake min alfazil umum suna cikin lafuzan da suke ifadar istigraqin duk wanda zai iya shiga ciki to ya shiga ciki shi yasa galibi in kana bibiyar tafsirin magabatan kamar shi malam tabari ko ya kawo irin wannan a ƙarshe sai ce arrajihu min alqawli fi ta'wili hadhihi alaya kaza da kaza sai kawo cewa fa idh lam yakun hunaka nassun maqtu'un bihi in ya zama babu wani nassi maqtu'un bihi cewa da wani ake ko da wani to sai ce fal aula abin da yafi shine a rinja yadda ayar ta zama ta shafi umumin kowa da kowa to shi yasa kuka ga manhajin malaminmu da muke karanta littafin sa malam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi baya kawo asbabun nuzul ina jin da mamun sha fada duk shekara shi ba ruwansa da kawo asbabun nuzul dama maqsudin sa ka gane wannan aya zancen me take saboda ka fahimci ayar kuma kai kokari wajen aiki da ita amma kuma shi ilimin asbabun nuzul yana cikin ilmoma masu muhimmanci da ulumul qur'an wanda suke taimakawa mutum wajen gane ma'anonin alqur'ani ba a jifa da shi shi ma ba jifan ne da shi ba ya dai iktisari ne ma'ana yana gani ko ba ambace shi ba za a iya fahimtar waɗannan nassoci kuma wannan manhaji ne daga manhaj na malamai babu wani mai ganin laifinsa a ciki irin abin da malaman hadisi suke yi ne a littattafai da suke son takaitawa sai su shirya isnadin su kawo sunan sahabi am fulan din littafan da dama asali ko dai mai su wanda ya rubuta maqsudinsa shine kawo hadisin akan wannan babi da yake magana sannan wanda yake so ya bincike sai ya je bincike akan isnadi in yana son ƙarin bayani to mu koma wannan don haka dai kowa zai iya shiga ciki waɗannan baka ga waɗannan waɗanda suke raya su ce su sun yi imani da abin da aka saukar maka kuma sun yi imani da abin da aka saukar gabaninka tare da haka yuriduna an yatahakamu ila taghuti suna nufin suna son burinsu manufarsu maqsudinsu shine su kai hukunci shine an yatahakamu at-tahakum shine kaiwa hukunci zuwa ga ko wani mutum ko wata mu'assasa ko kotu ibtida'an aw murafa'atan yawa ko case ne na shigarwar farko ko kuma wato ɗaukaka ƙara ne ko wanne iri dai in dai an shigar da ƙara shine ake cewa mene at-tahakum shin baka ga waɗanda suke ganin suke riya cewa su sun yi imani da Qur'ani sun yi imani da littafan da suka zo gabaninka amma suna so ne idan wani abu ya faru tsakaninsu sai su kai hukunci ila taghuti nan ma Allah madauki ya amfani da lafazi wani ne am dai taghuti ba sunan wani bane ba sunan wani aljani bane ba sunan wani gunki bane amma umumin duk wanda baya hukunci da abin da ba shi ne Allah ya saukar ba shi ake nufi da wani taghuti ko wanda irin abu ne yawwa duk inda hukunci ba irin na Allah za a yi ba to shi ake ce masa taghuti duk me san ya kai hukuncinsa can alhali zuciyarsa ko in ce da bakinsa yana riya cewa shi ne imani da Allah ne alhali wannan ita ce sifarsa wa qad umiru alhali an umarce su an yakfuru bihi su kafirce wa tagutu kun gani me yasa aka yi amfani da lafzin kufur saboda imani da Allah da alkufru bitagut ba sa haduwa ma'ai dole ne sai an same shi ai imani da Allah a kuma alkufru bitagut ma'ana imani da Allah da imani da tagutu ba sa haduwa menene ke haduwa al-imanu billahi wal kufru bit taghut la ikraha fid din ko qad tabayyana ar-rushdu min al-ghay faman yakfur bima bit taghut wa yu'min billah ay faman shahida an la ilaha ko wa amana billahi wa qala illa Allah kini ma'ana dama wanda الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. سبب بذي حدوبة كاي إيمان إذا الله يا سي إذا أنسى ممتلا تكان واني دواني حكم شنشيني كذا سيكا سيكا فسن كجي إلا حكم شنزي زمبا كذا إلا يد الله يفعل أبا تولي بكيدة الله ما كو كنغاني أبو shi yasa can fa in tanaza'tum aka hada ta da in kuntum tu'minuna nan ma aka kawo maganar imani bima unzila ilayka wama unzila min qablika kuma sai aka kawo siffar su yuriduna an yatahakamu ila tawuti wa qad umiru alhali kuwa an umarce su an yakfuru bihi ay bi tawuti ai language din kurukuru ji ko ba rikicin fahimta yuriduna wa yuridu shaytanu kuma gashi shaydan iblis da duniyarsa da ƴaƴansa sawa'un min al-jinn wal-ins masu kokarin su kawar da mutane daga kan hanya da aikin su Allah ya faɗa wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida kuma shaydan yana nufin ya batar da su ne bata mai nisa da me da wannan التحاكم الى الطاغوت idan suka koma suka kai kara zuwa ga tagutu to lalle kuwa shaydan ne ya batar da su bata mai nisa an gane to kamar a ce ne me ya sakamakon su to sakamakon su zai zo to wadannan ko kamar a ce wadannan ba su yi imani da Allah ba kuma sannan shaydan ya batar da su bata mai nisa sana Allah ya ce wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna 'anka sududa mal miska ce ra'aita al-munafiqina nan tana fito maka da su wane ne alam tara ila alladina ko alam tara ila alladina yaz'umuna domin dama alladhi yaz'umu annahu amana billahi wa ma unzila ilayka wa ma unzila min qablika ai ba yahuda bai kuma haka bane yahudawa ba su yarda da abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sun yarda da shi ai da su musulmi ne dan haka wanda ya yarda da abin da aka saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya yarda da abin da aka saukar wa annabawa gabaninsa su waye waɗannan waɗanda suke ta muminai su ne masu wannan sifa to wanda yake yana tare da muminai da jikinsa da ayyukansa amma a zuciya baya tare da su to su ne Allah ke tona ma asiri a wannan wuri ashe kun ga suwaye munafiqin an fahimci abu to mu karanta abin da malamin ya ambata dan da tafasili da zamu ambata ma ji insha Allah ta'ala man yake cewa yu'ajjibu ta'ala ibadahu Allah madaukaki yana nuna wa bayansa su yi mamaki min halatil munafiqin dangane da halin munafikai alladina yazumuna masuriya annahum mu'minuna cewa su mu'minai ne sun yi imani bima jaa bihi ar-rasul cewa sun yi imani da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa bima qablahu da kuma abinda ya zo gabanin sa suna da awar sun yi imani alhali a hakika ba su yi imani ba mun kuma san dama shi munafiki ne ake nufi da munafiki ba mai gulma ba kullum muna faɗin wannan saboda su waɗannan lafuzza tunda alfaz ne wannan iri alfaz shar'iyya duk lafazin da yazo a qur'ani lafazi ne menene shar'i to al alfaz shar'iyya tuhmalu wa tufassaru ala ma'ani llahi wa ma'ani rasulihi sallallahu alaihi wasallam idha sadara min ar-rasul din magana da tazo daga Allah ko tazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ana fassara ta ne a irin maganar da Allah ke yi a irin maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke yi. An gane? Eh, mu a Bahaushe in ya ce munafiki shine wanda ya gulmarka ko ya dauzantanka ya je kai ma wani. To ba haka ake nufi ba. A shar'ance an ce munafiki shine wanda azu'a da baki yace shi mumini ne. Yana zuwa masallaci ana hulɗa tare da shi. Duk inda aka ce muminai sai ya zo a ganshi a masallaci, a ganshi a sallar jana'iza, duk inda ake zancen masu imani dai zai fito da kansa. Amma a zuciyarsa bai yadda ba, bai yadda da Allah ba, bai yadda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. A zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi su a Madina munafiƙai, saboda suna tsoron Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙarfi, su kuma ba su yadda da shi. Shugabansu Abdullah ibn Ubay ibn Salul da shi za a naɗa sarkin Madina, sai Allah ya sa daidai lokacin kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka ya dawo Madina, muminai duk suka karɓe shi sai ya zama shine shugaba a Madina. Wannan damar da ta kubce masa ya zama ba shine shugaba ba, hassada ta ɗauke shi, yace to abinda ka zo da shi din ma ba za mu yadda da shi ba. To amma tunda suna tsoron yana da ƙarfi zai yaƙe su, sai suka ɓuya a cikin muminai suna zagon ƙasa, su ne al-Taburul Khamis, suna hulɗa da kafirai a ɓoye, suna zuga su su ba su labarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa yau fa zai kaza, gobe zai kaza, in kuna shirin za ku yi masa wani abu, to ga ta inda za ku je. Ta ƙasa kuma suna kai wa Yahudawa ziyara, tunda kusa da su suke a Madina, su hulɗa da su su ce ga irin dabarar da za mu ba ku yadda za ku yi maganin wannan mutum. To suna da'awa a zahiri, suna gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam suna tare da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kun san hulɗar da Allah ya dora shi akan ta dangane da munafikai, ba a bashi umarni ya yaƙe su da takobi ba, ba a bashi umarni ya yaƙe su da takobi ba, kamar da za mu zo mu ji hatta a wannan siyaki. Shi yasa bai yaƙe su irin yaƙin da ya yi wa kafiran Makka, bai yaƙe su irin yaƙin da ya yi wa Yahudawa ba, sai aka bar su har an taɓe masa magana wata rana, tunda matakin farko ne, sai ya lura da maslahar da'awa, sai ya ce kada mutane su riƙa cewa inna Muhammadan yaqtulu ashabahu, yace na kyale su ne dan kada mutane na nesa su riƙa cewa Muhammadu yana kashe mutanensa, sahabbansa. Sahabbai anan ana nufin bil ma'ana zahir ko bil ma'ana lugawi, ba istilahin abinda ake nufi da sahabi ba. In an ce sahabi to dama munafiki baya ciki. In an ce sahabi shine wanda ya yi imani da manzon, ya yi imani da musulunci, ya yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma ya mutu akan haka. An gane? Yawwa, zahiran wa batinan, babu wani abu na ridda da ya biyo baya. Shi kuwa munafiki ya yi da'awa ne abin nan a bayyane, alhali a zuciya bai yadda ba. Kuma a Ƙur'ani Allah ya bambanta mana, ya kira sunayensu, da sunayen muminai aka kira su, to shi ne za a samu shubuha. Babu wata shubuha, babu masu cakuɗa wannan takaddun sai Shi'a, saboda suna son a ce wa sahabbai munafiƙai. Yawwa, amma kowa sani a Ƙur'ani munafiƙi daban, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban. Allah ya sa kun gane wannan. Yawwa, to munafiƙai da su ake dai a wannan wuri, ba sa son hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma suna tare da shi. Alladhina yaz'umuna annahum mu'minuna bima ja'a bihi ar-rasul wa bima qablahu wa ma'a hadha yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa huwa kullu man hakama bighairi shar'i Allah, shine dukkan wanda ya hukunci ba da shari'ar Allah ba. Fa huwa taghutun, to taghutun duk wanda ya shari'a ko ya hukunci ba da shari'ar Allah ba. Wannan aya tana daga cikin ayoyi da suke buƙatar bayyana matsayin malamai a kansu, da ayar da za mu zo tattaunawa a kanta nan gaba, ba zan ce Ramadana na gaba ba ko inda suratul ma'ida ne sai da Allah dai a irin yadda muke tafiya ko yawa ta suratul ma'ida wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humud zalimun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun da wannan aya da wannan wanda take da alaka da at-tahakumu ila at-taghut suna cikin ayoyi da galibi masu shubuhar kafin ta shugabannin musulmi sukan yi riko da ita ko kafin ta alkalai ko kafin ta al'umma baki ɗaya musulmi da suke zuwa su kai ƙara kotu ko makamancin wannan abinda zan ambata mana yau kawai saboda kada lokaci ya cinye shi ne abinda yake kauli rajihi dangane da fahimtar malamai akan wannan mas'ala ba sai an tafi maganganu masu zurfi ba wannan mas'ala na farko yaushe ne abu yake zama at-tahakumu ila at-taghut kuma yaushe ne ake kafirta wanda yake hakama bi ghairi ma anzalallah waɗannan su ne dai manyan tambayoyi da mas'aloli da ake tattaunawa akan wannan mas'ala at-tahakumu ila at-taghuti shine at-tahakumu ila man hakama bi ghairi ma anzalallah bighairi shar'i Allah ma yukhalifu shar'a Allah abin da ya saba ma shari'ar Allah wannan maganar musamman ta karshe da na ambata ita ce babin fahimtar inda zaka sa wannan magana an gane ma'ana bis shari'ar da ta saba wa ta Allah ita ake nufi da shari'ar taghut ba lallai ya zama kowanne lamari na shari'a da za a yi yajibu an yakuna mansusan alayhi fil qur'ani aw fis sunnati kun gane ba amma babban sharadi ya zama la yukhalifu ma nassa alayhi shari'u akwai bambanci tsakanin wancan da wannan ko ba ku gane ba ba ku gane ba shin abinda ake nufi kowane juz'i na code na shari'a da za a yi amfani da shi sharadi ne sai ya zama mansusan alai ya zama cewa an ga Allah ya ce qala Allah ta'ala gashi wuri kaza ko sai an samu hadisi a kansa wanda yake za a yi masa kaza dole a samu aya dole a samu hadisi akai to malamai suka ce ba haka ake ne amma abinda ake nufi abinda za a yi hukunci da shi ya zama bai sabawa abinda Allah din ya faɗa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba kun gane yawa za a iya samun abu ba a yi nafsi a kansa ba a cikin alqur'ani amma ya shiga cikin alqur'ani ya shiga cikin hadisi ta hanyar abinda muka ambata jiya wa zai tuna mana da me da me da umumi da me da tambihi da ima'i da mafhumi ko ai ba ku manta waɗannan ba to ku ɗauko su yau sai ku sa a nan shi ba shi yasa ibn qayyim a cikin at-turuqul hukumiyya ya nakalto daga ibn aqil cewa yana magana akan as-siyasa zancen da muka yi ran nan na al-masalih al-mursala kun tuno menene al-masalih al-mursala maslaha alheri amfani wanda aka sake shi a shari'a ba ta zo da hani a kansa ko umarni ba amma kuma maslaha ne da amfani ga al'umma to mai shugabanci sarki gwamna shugaban ƙasa mai jagora ne amfani da wannan ya sa shi abokanar mutane a siyasa
lafazin siyasa da ma asalinsa ne larabci ne ko me yake nufi daga sasa yasusu siyasatan me ma'ana shugabanci kanat banu isra'ila tasusuhum al-anbiya taquduhum al-anbiya banu isra'ila kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada annabawa ne shugabannin su annabawa sune shugabannin su daka ibnu aqil kamar da ibnu qayyim yana kanto daga gare shi yana cewa as-siyasatu an yakuna fi'lan yakunu ma'ahu an-nasu aqraba ila as-salahi wa ab'ada min al-fasad siyasa ita ce duk abinda mutane za su zama sun fi kusa da gyaruwa sun fi nisa da fasadi da baci da lalacewa wa in lam yadhahu ar-rasul aw yanzil bihi wahyu haka nassin magana sa take kun gane larabci ai duk laraba ne kuma gane ba sai an fassara ishi siyasa da maslaha din nan shine duk abinda in an dora wa mutane shi za su fi kusa da gyaruwa za su fi nesa da baci da lalacewa da fasadi ko da ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya sanya wannan dokar ba kun gane ko da ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya sa wannan dokar ba ko da wahayi bai sauka da wannan dokar ba idan shugaba ya ga dacewar a sa wata doka da za ta zama za ta fi sa mutane imani takawa kusantar Allah a umarce su da fitowa su amma fa kar ya fito da wata ibada da babu ita a shari'a an gane yawa abin da yake maslaha kawai sai abin da ya shafi rayuwar duniyar mutane wanda za ta taimaka musu wajen zama mutanen kirki an fahimci abu to shi ake nufi da masalih mursala babu shi a babin ibadat sai wasa'il a babin wasa'il abubuwan da za su taimaka wa mutane wajen yin ibada an gane wannan abu shi ne ce ko da ba manzon Allah ne ya sanya wannan abun ba ko da wahayi bai sauka da shi ba to ta nan za ka fahimci shi yasa har yake cewa tattaunawa ta hada ibnu aqil da wani bashafi'i sai bashafi'i yake cewa as-siyasatu ma shara'ahu Allah siyasa ita ce abinda shari'a ta shar'a abinda Allah ya shar'anta to shine ibnu aqil ya mayar masa martani yace a'a siyasa ita ce wancan magana da na faɗa yawwa as-siyasatu an yakuna fi'lan yakunu ma'ahu an-nasu aqraba ila as-salahi wa ab'ada min al-fasadi wa in lam yadh'ahu ar-rasul aw yanzil bihi wahyu haka nasu magana take a cikin at-turuqul hukumiyya wannan yace ibnu qayyim yace wannan fahimtar kuma ita ce fahimta duk da yake cewa ko da yake an samu wasu daga baya daga cikin khalifofi da zamani ya tsawo zamanin nubuwa ya tsawo an samu wasu sun yi amfani da wannan ka'ida ta maslaha sun buɗaɗa abin har ya kai ga wuce iyaka wani gun har ya kai ga zaluntar mutane da makamantansu yace amma wannan abin da ibnu aqil ya faɗa shine daidai muddin dai ba a wuce iyaka a kansa ba ma'ana kenan abinda za a yi amfani da shi a matsayin shari'a zai iya zama abinda nafsi ya zo da shi zai iya zama abinda nafsi zai iya kunsarsa kun fahimci wannan abu to wannan shine shari'a daka shi yasa da aka ga malamai sun yi rubutu akan littattafan shari'a da yawa mas'aloli ne da ake yin alƙalanci yadda ake buɗaɗawa ƙa'idojin kotu adabul qadi ba kowanne ne nassin hadisi ya zo da shi ba amma in mutum zai alƙali sai an koya masa su to duk wannan ba saba wa shari'a ba duka daidai ne saboda fuqaha'ul islam su suka yi istinbatin su suka fito da su da haka abinda ake nufi da tagutu an gane shine wanda zai hukunci da abinda ya saba wa na Allah an gane wannan zance insha Allah daka a ce kenan idan hukuncin da za a yi a wata shari'a ko a wata kotu ko a wani wuri in ya dace da hukuncin da Allah ya yi a Qur'ani an gane to nan ana dauka sa hukuncin shari'a ne an fahimci abin in ko ya saba in ya saba to nan ba hukuncin shari'a bane kuma bai halarta ba shi yasa anan sai malami suka ce to yaya mutumin da yake zaune a kasar da ba da hukuncin shari'ar ake amfani ba ko kasar da take asali ba ta musulmi ba ce ko kuma kasa ce da akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba sannan kuma abinda ake amfani da shi akwai na shari'ar akwai wanda ba na shari'ar ba to wanne mutum ya waje bai je malmai su ce indai da inda za ka je na shari'a to ka je kotun da za a ɗauko littafin fiqhu na musulunci a yi ma hukunci da shi an fahimta sai idan wani haƙƙi ne naka ya maƙale a inda ba dama a yi hukuncin wancan sai wannan wanda ba na shari'a ba kuma babu wani mutum da za ka iya komawa da shari'a zuwa wurinsa kuma da malam Uthaymeen ke cewa wanda za a yi sulhu maimakon shigar da wannan yace to ba matsala mutum ya je dan ya karbi haƙƙinsa an fahimci nan ba tare da shi kuma ya zalunci wani ba amma ya zama daruratan zai amfani da wannan an fahimci nan abu in ko ya dace dama da abinda a karbi abu ne daga wurin wanda yake yayi zalunci a baiwa mai haƙƙi wannan ai kowace kotu ne aka yi wannan daidai ne ko ba haka bane duk kotun da za ta kwato haƙƙin mutum da aka sata ko zalunci ko wani abu a dawo maka da ita an gane ai daidai aka yi tunda dama Allah maɗauki yayi umarni a dawo da mai haƙƙi haƙƙinsa innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl al-'adl kuma shine mene raddul mazalimi ila ahliha kun gane wannan abu fa'idar bayanin wannan shine ba wai ya sauƙaƙa maka jin cewa shari'ar da ake ba da shari'ar Allah ba abu ne da ba komai a'a amma dai ɗacin ran da za ka ji kamar ka ce ka kafurta kowa ka je ka yi hijira ka koma daji to babu buƙatar wannan abu an gane wannan abu insha Allah sannan shi hukuncin da za a hukunta wanda ya yi hukunci ba da shari'ar Allah ba a ɗora masa cewa kafiri ne na san ba ku manta tafsiri da malamai suka yi guda huɗu ba ko tafsiri na ce tafsiri shine bayani daki-daki bayani daki-daki ya abin yake malami suna kasa lamarin zuwa kashi huɗu kashin farko duk wanda a zuciyarsa ya halatta yin shari'a da abinda ya saba wa shari'ar Allah ya ji cewa hakan ya halatta an gane to kafiri an gane wannan na farko kenan na biyu wanda yake ganin hukuncin da ba shi ya saba wa shari'ar Allah ya fi kyau ya fi dacewa da zamani to shi ma kafiri na uku wanda yake ganin hukuncin da ya saba wa na shari'a da hukuncin shari'a duk ɗaya ne to shi ma kafiri kun gane wannan na huɗu wanda ya yi hukunci ba da shari'ar Allah ba don son zuciya ko don kwaɗayi ko don wani abu na duniya ko don an ba shi rashawa an fahimci wannan to wannan kufurin ne duna kufur kafirci ne ƙarami bai kai shi zuwa ga fita daga addinin musulunci ba a kansa ake tanzilin asar ɗin Ibn Abbas dangane da waman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun yace huwa kufrun dun kufur da tattaunawa malamai akan afar din tasfi'an wa tad'ifan manyan malamai da irin su malam albani da sun inganta shi an fi wannan abu wata risala da malam Suleiman ibn Salim Allah ar-Ruhaili ya rubuta ya tattara waɗannan ka'idoji na san wannan dai mas'ala qutilat wa ushbi'at bahthan mas'ala ce a zamanin yanzu ta maganar al-hukmu bi ghairi ma anzalallah an yi magana da yawa akan ta amma ganin a wannan mas'alar ka dauke ta daga malami mai i'tidali wanda kuma fahimtar sa fahimta ce da take kan doran fahimtar manhaji mai kyau to yana da muhimmanci yana cewa malam Suleiman Ruhaili yake cewa wannan tafsili ya bibiye shi ya sami naqalto shi daga malamai fuqaha na zamani da tambaye na salaf sun fi mutum 50 wannan tafsilin ko da lafazinsa ko da kusa da shi an naqalto wani itlaqi daga wasu da wasu za su ga kamar ya saba wannan tafsilin amma yuhmalu dhalika almutlaq ala hadha atafsil abinda yafi shine wancan a fassara shi da wannan tafsilin an gane in kun kula matakai na uku na farko dukkaninsu akwai jayayya a cikinsu da hukuncin Allah ko daidaitawa da rashin girmamawa ga hukuncin Allah to kuma kun ga a siyakin ayoyin nan an hada abin da hukuncin mai kafirci amma duk wanda ya yadda na Allah yafi dacewa wancan ne wanda ba na Allah ba bai halatta ayi ba fin karfin mu akai ake amfani da shi kun gane wannan abu ko kuma yana ganin ba daidai suke ba to wannan mutumin a zuciyarsa ai kun ga akwai fifita shari'ar Allah akan shari'ar da ba ta Allah to ka zo ka kafirta mai wannan ka ce ya fita daga addinin musulunci to ka zalunce shi an gane wannan abu kuma in ka kula da shugabannin kasashe da alƙalai da sauransu abin da suke yi galibi ko a zo a ce ai sun kai ƙara United Nations kamar yadda zaka ji masu aqidar Boko Haram da Khawarijawan yanzu suke amfani da irin waɗannan abubuwa su ce ai duk shugabannin musulmin ne yanzu suna kai ƙara United Nations kwaɗa buki ne suna kai ƙara kaza da kaza sai galibin abin da suke kaiwa ƙara ko wani abu ne baya wuce irin wannan maslahar da ta shafi ko securityin ƙasa ko makamancin wannan kuma in dai su a ƙashin kansu sun fita daga wannan matakai na farko na uku kun gane wannan ba su ce ina maimaita don ku rike sosai yawa wa zai maimaita mana ai ko sai ku maimaita ba nan gaba daga tsakiyar yawa maimaita mu na'am daidaitawa shi ne farko to yana ciki ne ya ce duk ɗihi ne da hukuncin da ba na Allah ba da hukuncin Allah ya ce duk ɗihi ne kawai ku yi mana kowanne ba da ba na Allah ba ya halatta yawa da aiwan kace ya fi dama shi kafa gama faɗa yau da wanda yake ya halatta kawai ka ji zuciyar ka cewa ma ya halatta ai shari'ar da ba ta Allah ba matsala ce saboda tunaqidu imanaka wa taslimaka lillahi kun gane wannan abu da kuma wanda zai ce wannan wanda ba na Allah din ba ma yafi ya fi saboda an zauna an duba zamani an yi kaza to kafirci yana ku ga abin fa yana da hatsari din shi sai yake da muhimmanci ilmantar da musulmi akan wannan abu amma kuma kar a bada dama waɗanda suke kafirta mutane dinnan su je su kafirta duk musulmi wani ma cikin jahilci yake bai san waɗannan abubuwan ba to amma a ilmantar kuri yanzu da wanda ya halatta da wanda yace yafi da wanda yace daidai suke to wannan shine kufur amma wanda ya yadda ba daidai bane ya yadda an fi karfin sa ne akai amma ba yadda zai tunda ba abu ne da zai dauko da karfi ya cire kotunan ya canza su ya kaza da kaza ba da irin su yadda suke masu kokoran ne suke su je su dauko makami in kun kula me yasa galibin inda suke kaiwa hari da makaman ina ne da gun soja ko da gun yan sanda da yan security DSS ko kotunan shari'a saboda waɗannan su ne al-mu'assasat da dole sai da su security ya zauna kun kwanci abin to kuma duk wannan tunanin nasu an gina su ne akan wannan takfir din kafirta al'umma to shi yasa lalle mutum ya kula da wannan abu to in kana musulmi dole ka ji shari'ar Allah ita ce tafi to amma akwai abin da yafi karfin ka kuma kai ba za ka zo ka ce a shikenan ka daina musulunci har sai ran da aka dawo ake shari'ar musulunci sannan musuluncin ka zai karbi sallar ka ba za ta karbi wannan kuma ka koma wani abu ne ka koma hanya irin ta kawarijawan sosai wannan kuma hanyar ba ta daidai bace an banji wannan nan jan yawa in ai kun gane kuma kufrun duna kufrin shi kuma meye ma'anarsa kafirci karami ma'ana utliqa alayhi lafzul kufr walakin yuradu bihi al kufr alladhi lam qula yukhriju al insana min millati al islam ana nufin musuluncin da ai kafircin da ba zai fitar da mutum zuwa ka abin nan daga musulunci ya fidda shi zuwa kafirci kuma da ma wannan sanannen abu ne kasa kafirci zuwa gida biyu akwai kafirci babba akwai kafirci karami ai sanannen abu ne duk malaman musulunci sun yarda da wannan haka nan bid'a akwai mukaffira akwai kuma me wanda mufassika wanda bata abin nan kafirta mutum ai kun san wannan munafinci shi ma ya kasu kashi biyu akwai munafincin da yukhriju min al-milla akwai kuma munafincin da ba fitar da mutum daga musulunci yau zan tambaye ku dan na san wannan mun yi shi bara mun tantance wannan bara kun manta bambanci tsakanin munafincin da ke fitar mutum daga musulunci da munafincin da baya fitar mutum daga musulunci ba na tuna kamar mun shekaran jiya haka nake tuno abin a kwakwalwa ta cewa anan go min yi wannan gaisa kwanan basiru na kana da ya katin wannan ne munafincin da in aka ce wani munafiki ne ma'anarsa kafiri ne ba musulmi ba ne wanda iri ne shi ne wanda a zuci mutum yake dama kafiri ne bai yadda da Allah da manzon Allah ba amma yake zuwa masallaci don ya zauna lafiya da musulmi wannan kafiri ne shi har gun Allah amma tunda yana zuwa sallah to ana daukar sa a musulmi zahiri an banci abin sai idan sirrinsa ya toni ya bayyana an ga wasu abubuwa shi kuma munafinci karami shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi munafinci amma kuma an ga kiran wanda yayi wannan aikin an kira shi mumini kuma an yi mu'amala da shi ta mumini sai a ce to ashe abinda manzon Allah yake nufi da munafiki munafiki karamin munafinci wannan kuma shine abinda yake nufi da yace ayatul munafiki fala alamar munafiki uku ne idan haddatha kadhaba ko wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana akwai kuma kare wa idza khasama fajara alamomin munafiki sune waɗannan na farko in yayi zance yayi ƙarya to shin ƙarya sai a kalle ta ita kadai in mutum baya komai musulmi ne amma yana yin ƙarya kafiri ne da ya fita daga addinin musulunci yawa sai a ce ashe kenan abinda manzon Allah yake nufi da wannan munafikin to karamin munafiki yake nufi ba babban munafiki kun gane wannan abu wannan shine dalilin da yasa malamai suke wannan kashe-kashen a kasa wannan a ce wannan babba wannan karami nassoshin ne suke sa dole ai haka domin dole ka gaskata nafsi ba za ka ƙaryata maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a can ba za ka ƙaryata ta a nan ba duk gaskiya ne inda ya tabbata amma sai a ce wancan babban ake nufi shine mai fitar da mutum daga musulunci wannan kuma karamin ake nufi to haka kafirci yake haka bid'a take haka nan kuma wannan abin da ya shafi at-tahakum ko al-hukmu bi ghairi ma anzalallah in ya tabbata musulmi mai imani wanda ya fifita hukuncin Allah ko saboda sha'awar duniya ko san rai ko makamancin wannan yayi wani abu ba abinda Allah ya ce ba saboda ya karbi rashawa to yayi kufur duna kufur an gane wannan rancen yauwa to ina ga mu bashi zuwa ga wannan dan dai kan mu ya waye akan waɗannan mas'aloli Allah ya kara mana fahimta sai yace wa huwa kullu man hakama bighairi shar'i illa fa huwa taghut والحال أنهم الحالي فوسوء أن المتاني قد أمروا أن يكفروا به أو أمر سيسو سكافر سيمسا شيوا شيلابوتو فكيف يجتمع هذا والإيمان تويا يا إيماني دوانن معنى دوانن أبن شيني التحكم إلى الطاغوت والإيمان دشين لإيماني يا ذائس حدو أزوسي المتون ai ba za su haɗu ba an gane domin ai ba wani abu ne ba ko ba in dai mutum yana fahimtar nassoshin alqur'ani a ce Allah kamar idan na ambata jiya ne da mamaki a ce Allah da kai yadda shi ya halice ka yace ga abin da yake so a yi kai kuma ka ce a ya Allah ni na kan nan ni gaskiya baya burge ni rashin kunya ta yi yawa in mutum bai zama kafiri ba wannan mai ina zai je dole ne ya zama kafiri ne ko ba haka ba ne tunda ma'anar kafircin nan fa shine rejection dama ma'anar kufur kenan rafudu kai repudiating abu kace ba ka so kai rejecting din sa kai watsi da shi kace ba ka yadda ba to Allah ya ce kaza kai ka ce ba ka so dole ne ka zama kafiri an gane abin saboda shi kafircin ai mai hukunci ne yawwa da haka sai sa mutum ya kiyaye wannan irin lafuzan da zai zo ya ce shi fa dokokin musulunci nan suna da tsanani dokokin shari'an nan shi kaza da kaza da kaza mutum ya kiyaye wannan inda shi mumini ne jahilci zai iya kaiwa mutum ya faɗi irin waɗannan bai sani ba to amma a nusar da shi a nuna masa haƙiƙanin musulunci dole shi ne ka sallama ka yarda da abin da Allah ya faɗa ya fi naka gashi nan za mu ji waɗannan ayoyi gaskiya ne yana tambaya yana cewa masu irin wannan objection din ko karan tsaye galibi ba ta cewa hukuncin Allah ya yi tsanani amma sai su ce hukuncin da wannan mai wa'azin hukuncin da wannan malamin yayi hukuncin da wannan alƙalin yayi yayi tsanani to ai dama wanda mai hankali ne zai iya cewa Allah bai kyauta ba ko ashe sa dama su yaƙar musulunci suke da hanyoyi da suke bi na shafata su a darussan mu na sunna da masu inkarin saboda fagen ne suna kokarin su nuna waɗannan abubuwan da suke yaƙa su suna ganin ba su ne shari'ar musulunci interpretation din malamai to kaga sai su ga cewa in suka yaƙi interpretation din malamai ba musulunci suka yaƙa ba to wannan dabara ce dabara ce ta makirci da Turawa suka koya musu irin ƙungiyoyin NGO ɗin nan da waye duk da suke yaƙar abubuwan da ake karantar da mutane na addini da mai sai ku ji suna raba malaman sai su yan local malaman nan haka sun ɗanfi a tafi da su daidai saboda su dama komai nasu da sauƙi amma kaga yan wahabin nan yawwa to waɗannan dama da very rigid ba sa fahimta komai nasu tsanani interpretation din nasu haka yayi tsanani yan sunna sunna din nan salaf salaf din nan to dama abinda suke so su zagi ahlus sunna su zagi as-salafiyun su zagi masu fahimtar da suke kira wahabiyawa sai su dauki abinda suke fassara wannan rigidity din ana samun sa ne a interpretation din su fassara su sai sun kasa gane abubuwa ba sa fahimta zahiri kawai suke ganewa su sai haddace haddace ba su fahimci ayoyi ba ba su da philosophy ba su gane ne abubuwa ba ba logic haka zaka ji suna faɗa doni turanci haka ana faɗa kai kuma sai ka ji kaman duk kara zana duk ƙarya ne ba haka ba yawa duk ba haka ba yawa eh waɗannan abubuwan da ake faɗa na musulunci ba kullum mun sha faɗa wallahi ba nan Ahmad ibn Taymiya ba shi yazo da wani abu sabo ya institute ya sa mutane suke tafiya duk abin da zai kawo zai magana a kansa yana jingina shi ne zuwa gaba zuwa ga sallah da dalili da Qur'ani kokali zakai ka je ka ga duk duniya babu wanda ya faɗi wannan sai zamanin yanzu da kake tuhuma akwai shi malaman can baya suka faɗi wannan shine musuluncin asali mainstream Islam da aka sani shine ake kira mutane zuwa kansa su kuma turawa ba sa son a yi shi shi yasa suke yakar sa to sai su hada ku da waɗannan musamman marubuta a jarida da masu tasiri a Facebook din nan da menene da suke da friends da yawa da za su faɗa su zagi kowa su ci mutuncin kowa su zagi addini su ta sukan malamai sun yi kaza sun yi kaza ba sa fahimta waye ai magana ce ta hujja musulunci ba naka bane wanda baya so ma sai baya so man ya tafi ba wani abu bane ba ma kafirta kowa yawa duk wanda ka ji shari'a an ce masa kafiri shari'a ce za ta kafirta shi amma ba ibn Taymiya ba ba ibn Abdul Wahhab ba an fahimci wani abu ba kuma aqidar ahlus sunna ba aqidar ahlus sunna ita ce aqidar da take wallahi da mutane sun santa ita ce arham tafi kowace aqida rahama aqidar ahlus sunna tafi rahama ga talakawa tafi rahama ga shugabanni tafi rahama ga masu kuɗi ba za a zalunce su ba tafi rahama ga waɗanda suke matsakaita kowa an ba shi haƙinsa aqidar ahlus sunnati wal jamaa kuma ilimi ne hujja ce magana ce ta Allah magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kwane-kwane ba ne ba falsafa ba ce ba da wuri-wuri ba ne ba wata dabara da za a yi wa mutane yawa shi yasa ake son dama ɗaliban ilimi su dage su karanta waɗannan irin matsalolin a zurfafa karatu a cikinsu kuma a san yadda za a in ma tattaunawa ce ta kama ka da mutum ka sani kuma ka san salon kowa da manhajin kowa da ina kowa ya dosa wanda zai zo da manhajin irin waɗannan tunanin ko mai wata bid'a buyayya ko dama dan kin sunna ne baya son hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ko yana yakar tauhidi yana ganin cewa zafin kan Muhammad bin Abdul Wahhab ne yana so a bar mutane su yi ta shirka duk waɗannan dabarun akwai su ko wanda kuma asali su kuma suna son su yaki tasirin malamai ne influence din malamai ne a cikin al'umma ba sa so su ma akwai wannan suna nan dan haka daga an ce malamai sun ce kaza sai da Allah ku rabu da mu da malaman nan mu muna son a bar mutane kowa ya fahimtar sa sai ka ga mutum ba abin da ya hada shi da karatun addini ba a san a ina ya karatu ba tsin ligidi da shi ya taso ya kawo malamai suna magana ya sosoke ya ce ai duk ba haka bane wuki wuki ba dalili ba komai su ce ayo ai fahimta ce su ma malaman ai this is their own interpretation and we have the right to interpret to kai wannan interpretation ka karanta irin yadda kamar da kullum muke ambatawa babu wasu likitoci da za su amince haka kawai mutum yana tura baro a baya a cikin gari ba raina masu baro nake ba wanda iya karatun da yayi shine bai ma je makaranta ba ko kuma su yadda masu wannan yawo da maganin haƙorin su sa mana lasifika su hana mutane baccin safen nan likitoci za su yadda da waɗannan likitoci ne ko haka kawai kai baka san komai ba sai likitoci su amince kai ma zaka iya zuwa kai fida kawai ka zuwa kawai ka sa koran kaya ka shiga tiyata da lawalin nan da tani a ce kai su abun malamai mun tabbata ba zaka iya wannan mutum ba ko ba haka ba wanda duk yaje gun malaman yayi ika irin wannan karatun to wannan ladabin da ya samu a gaban malaman har ya sauke lawalin ya sauke tani ya fito bar shi ma a ce bai bulugul marami ba bai umdatul ahkam ba bai tafsiri ba wannan makarantar kawai ya bi cikin ta to zaka ji ba zaka same shi a cikin masu irin wancan zancen na sukan musulunci da sukan interpretation da waye ba zaka magana sai kawai ta san zuciya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da su Allah kuma ya karfafa addinin musulunci Allah ya sa duk masu tsoron me ake tsoro a musuluncin su gane wallahi musulunci has never been a threat to anybody ko mai mulki ne babu aqidar da take baiwa mai mulkin ma kariya da taimakon yanzu zancen da muka gama jiya da shekaran jiya duk akan me ba da da'a ga shugabanni ba to yanzu masu aqidar da ba wannan ba ba sa so a yi da'a ga shugabanni su za su goyi bayan ku fito ku yi tawaye ku yi zanga-zanga ku yi meye da haka ai bai kamata a ce wani ya kasa fahimtar waɗannan abubuwan cewa ga aqidar da take ita ce akan tsakiya mai adalci a taɓa talaka a taɓa mai mulki kowa a nemi haƙƙinsa saboda menene fi komai girma Allah wa ake bautawa Allah wane ne wajibi a bi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan in ka yarda da wannan fa shine fa Islam din da ake so to kuma in ka samu wannan abun a zuciyarka ko ka kasa aikata wani abu a aikace Allah sai ya fi maka amma in zuciyar taka ta kasa karbar wannan submission to Allah submission to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din to baka zama mai imani ba shi imanin da zai sa a kira ka ran kiyama a ce an yafe zinar an yafe kaza din an yafe kaza zo ka shiga aljanna ka rusa shi amma in ka yarda da Allah ka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan abubuwan da zaka aikata na laifuffuka sai ka ga ran kiyama an kira ka an ce saboda wannan imanin an yafa wancan to wannan din muke so a tausaya maka a dawo da kai cikin tafiyar da gobe kiyama insha Allah duk muna tare a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna fata ya zama manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya cece mu baki daya ya roki Allah a yafe mana zunubanmu saboda wannan imanin da yadda da Allah da yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka insha Allah sai a dunguma mu a shiga aljanna Allah ya samu aljanna to mu karasa yace faman za'a ina ne fa innal imana domin ko shi imani yaqtadi to kunga nan sai ne shi imani yana hukunta yana jawo yana sababa al-inqiyada li shar'illahi cewa mutum ya jawo me ma'anan ya jawo ba da ma sai muke wannan in an ce ka jawo yanzu akuya an aka sa mata igiya ko idan ta dage ta rike kafafunta hudu ta kaga ba ta jawo ba in ko ta sallan salam aka tafi da ita to wannan shi ake cewa mene inqiyadi to shine jawuwa to ka jawo in Allah ya ja ka nan jika manzo Allah ya ce nan za ka yo jika wannan shine imani yawwa amma in ka ce ka tirje ya Allah ni wannan ban yarda da ita ba to kana da matsala yawwa to anan kafirci yake zuwa to sai ce yaqtadi al-inqiyada li shar'illahi wa tahkimihi ko na'am ko wa tahkimuhu na'am ay yaqtadi tahkimuhu fi kulli amrin min al-umur ko kuma in ce wa tahkimihi din sai li shar'illahi yake ne ina ji haka ne ko yawwa yaqtadi al-inqiyada li shar'illahi wa tahkimihi ba tahkimi shar'illahi fi kulli amrin min al-umur a cikin kowanne lamari cewa lalle ka hukunta da shari'ar Allah ku gane Hausar ko akwai hukuntawa akwai hukuntarwa me ma'ana ba me babbancin su har Hausa an ce sai an koya muku ko me babbancin hukuntawa da hukuntarwa yawa a ba kai ake ba Ka kyauta ne ka ci daya 50% mala nasu na'am hukuntawa kai za ka yi hukunci ka hukunta wani kai ma 50
hukuntawa shine
an fado da sa doka sa doka a kanka yadda da aiki da doka hukuntar da doka ma'ana dora wannan dokar yadda da ita da amincewa da ita da kai kara zuwa gare ta shine ka hukuntar da ita an gane kun gane nan tun yanzu yau ka yadda da wannan dokar doka ce in ka tashi neman haƙƙinka kuma ka kai kara zuwa gare ta shine ma'anar at-tahakum shine wannan shine ma'anar ta in ka tashi fasara at-tahakum shine me kai kara da dokantarwa da yadda da abu kaza a matsayin doka an gane to Hausa ta fita sai ce faman za'ama don haka duk wanda ya riya annahu mu'minu duk wanda yake jin cewa shi mu'mini ne waftara hukuma taguti amma kuma sai ya zabi hukuncin taguti ala hukmillahi akan hukuncin Allah yake ganin hukuncin taguti yafi hukuncin Allah sai ce fa huwa kadhibun fi dalika ai fi imanihi to kai yake a imaninsa wa hadha min idlali shaytani lahu iyahu wannan yana daga cikin wato batarwar da shedan yayi musu wali hadha qala shi yasa Allah madauki yace wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida kuma shedan yana nufin ya batar da su bata wanda yake mai nisa an alhaqi mai nisa daga gaskiya na'am mun ji na biyar kai to mu je ai mai amfani da lokacin au har mun kara kai ina ta kanta da kuke nunawa ne na'am a ku rika nuna ta zai zai san inda zan takaita insha Allah to Allah ya samu dace Allah ya amfane mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wannan dai na iya wajen kwana biyar ina ta yawo da ita a amsa lokacin yana gagara wannan yana shi me yana tambaya ne akan me hukuncin idan mutum ya ji alamun iska za ta fita sai ya matsaita sosai don kar iskar ta fita a alularsa ta kare har yanzu haka kuke rubuta alwala na sa a zamanin yanzu ba wallahi yadda kuke rubutun nan na Hausa wallahi ina tausaya muku fa samarin yanzu wanda suka rasa karantarwar Hausan nan to Allah ne kyauta su magana jari da me da primary duk an daina yanzu koyo da irin wannan ai wanda suka rasa su malam Sani Gwarzo yake nan sun rasa koyarwa Allah ya gafarta musu alwala a l w a l e eh amma yanzu da yawa samari ALO suke sa alola ni ban taba jin wannan abu ba alola bane alwala eh alwala eh haka yanzu in ka ga a Facebook a dora abu in an ce a dora a kaza akan kaza duk daurawa suke rubuta daurawa DAU suke kuskure dorawa DORA to daurawa shine ka daure abu daura aure ya haka kuke yi to wannan dai zancen sa na abin nan ne ko idan mutum kafin ya shiga sallah ne to wajibin sa ya katse alwalan nan ya je saki bi halatta mutum ya shiga sallah yana matse fitsari ko bayan gida ko tusa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la salata bi hadrati ta'amin wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathani ko dawa babu sallah anna la salata sahihatan maqbulatan ma'ana kada mutum ma ya shiga sallah in bai shiga sallah ba babu to wasu malaman suna ga in ya shiga ma yana tai to shi ma la salata suna cewa sallarsa ta katse ta lalace da kaga kenan a ce mutum wajibinsa ya katse alba buƙatar kai matse tusa ka matse fitsari gashi baka fara sallah ba ko abinci fa wannan abin da kuke bashi wata fassara ta zamani yanzu cewa wai wai ci gaba ci gaba shi yana gaba da sallah wannan ba haka bane ba ci ne gaba da sallah ba cewa akai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine idan kana jin yunwa jin yunwar da ta kai matukar da zaka shiga sallah kana cikin sallar kuma kana tunanin abinci to ka kyale sallar ka ci abincin ka natsu dan ka fuskanci ubangijinka cikin natsuwa shine abin da ake nufi ba fifitawa bane ake cewa abinci yafi sallah ba haka ake nufi an gane to irin wannan ne don haka in kana jin fitsari kar ka tafi masallaci alhali kana jin fitsari kana jin bayan gida kar ka tafi masallaci ka je kai tsuguna ka biya bukatarka sai ka go gaban ubangiji a nutse amma kana sallah kana dage kafa ɗaya kana dage kafa ɗaya duk so kake ai sallama saboda kai gudu ka je ka fitsari baka da attention ga masallaci da sallah to wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma wasu malaman suna bata sallar mutum akan haka na biyu na cewa akwai nafilu raka'o'i guda goma sha biyu inda suka tabbata a sunna biyu kafin asuba hudu kafin azahar biyu bayan azahar biyu bayan magriba biyu bayan isha haka ne to malam ya mutum zai yi da azumi bayan an idar da isha kafin ka gama azkar an tashi za a yi ashan za ka yi raka'a biyu ne kafin ashan ko bayan ashan abin da ya fi sunna shine a yi kafin ashan tunda sunna sai rati ba mai alaka da sallar isha ko duk sallar da take da alaka da isha ko bayan isha ake yin ta mu yanzu galibi a masallatanmu ne an saba da in aka yi isha kawai kowa zai zubu yana jira a tada ashan wani duk mantawa ake da cewa wannan ita ma sunna ce ita tana da alaka ne da isha kai sauri ka gama azkar ɗinka ka miƙe sai ka kawo raka'a biyu sai ka zauna ka jira liman ya tada abinsa shi ma liman ba laifi yayi ya koma gefe ya raka'a biyunsa saboda an haɗa wannan abin nan sallar nafila ratiba in an ce ratiba fa shine sallar nafila wanda annabi sallallahu alaihi wasallam baya bari in a girman daraja ne za ta fi tarawihi muhimmanci an fahimci abu saboda haka kar ka rika wasa da ita in an yi isha'i kowa tashi yayi raka'a biyunsa sai kuma liman ya tashi sai a yi abin nan tarawihi Allah sa mu dace ko kuma su yadda masu wannan yawo da maganin haƙorin su sa mana lasifika su hana mutane baccin safen nan likitoci za su yadda da waɗannan likitoci ne ko haka kawai kai baka san komai ba sai likitoci su amince kai ma za ka iya zuwa kai fiɗa kawai ka sa koren kaya ka shiga tiyata da lawalin nan da tani a ce ka yi su a gun malamai mun tabbata ba za ka iya wannan mutum ba ko ba haka bane wanda duk ya je gun malaman ya yi ika irin wannan karatun to wannan ladabin da ya samu a gaban malaman har ya sauke lawalin ya sauke tsanin ya fito bar shi ma a ce bai yi bulugul marami ba bai umdatul ahkam ba bai tafsiri ba wannan makarantar kawai ya bi cikinta to ba za ka same shi a cikin masu irin wancan zancen na sukan musulunci da sukan interpretation da waye ba daga magana ce kawai ta son zuciya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da su Allah kuma ya karfafa addinin musulunci Allah ya sa duk masu tsoron me ake tsoro a musulunci su gane wallahi musulunci has never been a threat to anybody ko mai mulki ne babu aqidar da take baiwa mai mulkin ma kariya da taimakon yanzu zancen da muka gama jiya da shekaran jiya duk akan me ba da ga shugabanni ba to yanzu masu aqidar da ba wannan ba ba sa so ai da ga shugabanni su za su goyi bayan ku fito ku tawaye ku zanga zanga ku meye da haka ai bai kamata a ce wani ya kasa fahimtar waɗannan abubuwan cewa ga aqidar da take ita ce akan tsakiya mai adalci a taba talaka a taba mai mulki kowa a nemi haƙƙin sa saboda menene fa komai girma Allah wa ake bautawa Allah wane ne wajibi a bishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan in ka yadda da wannan fa shine fa Islam din da ake so to kuma in ka samu wannan abun a zuciyarka ko ka kasa aikata wani abu a aikace Allah sai ya fahimta amma in zuciyar taka ta kasa karbar wannan submission to Allah submission to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din to baka zama mai imani ba shi imanin da zai sa a kira ka ran kiyama a ce an yafe zinar an yafe kaza din an yafe kaza zo ka shiga aljanna ka rusa shi amma in ka yadda da Allah ka yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wadancan abubuwan da zaka aikata na laifuffuka sai ka ga ran kiyama an kira ka an ce saboda wannan imanin an yafa wancan to wannan din muke so a tausaya maka a dawo da kai cikin tafiyar da gobe kiyama insha Allah duk muna tare a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna fata ya zama manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya cece mu baki daya ya roki Allah a yafe mana zanubanmu saboda wannan imanin da yadda da Allah da yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka insha Allah sai a dunguma mu a shiga aljanna Allah ya sa mu aljanna to mu karasa yace faman za'a ina ne fa innal imana domin ko shi imani yaqtadi to kun ga zancen da nake shi imani yana hukunta yana jawo yana sabbaba al-inqiyada li shar'illahi cewa mutum ya jawo me ma'anan ya jawo ba da ma sai muke wannan in an ce ka jawo yanzu akuya an aka sa mata igiya ko idan ta dage ta rike kafafunta hudu ta kaga bata jawo ba in ko ta sallan salam aka tafi da ita to wannan shi ake cewa mene inqiyadi to shine jawuwa to ka jawo in Allah ya ja ka nan jika manzo Allah ya ce nan zaka yo jika wannan shine imani yawwa amma in ka ce ka tirje ya Allah ni wannan ban yadda da ita ba to kana da matsala yawwa to anan kafirci yake zuwa to sai ce yaqtadi al-inqiyada li shar'illahi wa tahkimihi ko na'am ko wa tahkimuhu na'am ay yaqtadi tahkimuhu fi kulli amrin min al-umur ko kuma in ce wa tahkimihi din sai li shar'illahi yake nufi ina ji haka ne ko yawwa yaqtadi al-inqiyada li shar'illahi wa tahkimihi ba tahkimi shar'illahi fi kulli amrin min al-umur a cikin kowane lamari cewa lalle ka hukunta da shari'ar Allah ku gane Hausar ko akwai hukuntawa akwai hukuntarwa me ma'anar ba me babbancin su har Hausa an ce sai an koya muku ko me babbancin hukuntawa da hukuntarwa yawa a ba kai ake ko ba ka kyauta ne ka ci daya 50% mala nasu na? Hukuntawa kai za ka yi hukunci ka hukunta wani kai ma 50
hukuntawa shi ne
hukunta wani an faɗo sa doka? Sa doka a kanka yadda da aiki da doka hukuntar da doka ma'ana dora wannan dokar yadda da ita da amincewa da ita da kai kara zuwa gare ta shine ka hukuntar da ita an gane kun gane zancen yanzu yau ka yadda da wannan dokar doka ce in ka tashi neman haƙƙinka kuma ka kai ƙara zuwa gare ta shine ma'anar at-tahakum shine wannan shine ma'anar ta in ka tashi fasara at-tahakum shine me kai ƙara da dokantarwa da yadda da abu kaza a matsayin doka. An gani? To, Hausa ta fita? Sai ce faman za'ama don haka duk wanda ya riya annahu mu'minu duk wanda yake jin cewa shi mu'mini ne waftara hukuma taguti amma kuma sai ya zabi hukuncin dagutu ala hukmillahi akan hukuncin Allah yake ganin hukuncin dagutu yafi hukuncin Allah sai ce fa huwa kadhibun fi dalika ai fi imanihi to kariya yake a imaninsa wa hadha min idlali shaytani lahu iyahu wannan yana daga cikin wato batarwar da shedan yayi musu wali hadha qala shi yasa Allah madauki yace wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida kuma shedan yana nufin ya batar da su bata wanda yake mai nisa an alhaqi mai nisa daga gaskiya na minti na biyar kai to mu je ai mai amfani da lokacin au har mun kara kai ina ta kanta da kuke nunawa ne na a ku rika nuna ta zan san inda zan takaita insha Allah to Allah ya sa mu dace Allah ya amfane mu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأنا دي يا وجم قانا بيرئنا تياو دئتا أمسى لوكس ينا جاجرة وأنا هنا شيء بينا تنبني أكم مي هكون سين إذا متم يجي على من إسكا ذات بيتا سي مسيتا سوسي دنكر إسكا تبيتا alular sa ta kare har yanzu haka kuke rubuta alwala yasa a zamanin yanzu ba wallahi yadda kuke rubutun nan na Hausa wallahi ina tausaya muku fa samari yanzu wanda suka rasa karantarwar Hausan nan to Allah ne kyauta su magana jari da me da primary duk an daina yanzu koyar da irin wannan ai wanda suka rasa su malam Sani Gwarzo yake nan sun rasa koyarwa Allah ya gafarta musu alwala a l w a l e eh amma yanzu da yawa samari a l o suke sa alola ni ban taba jin wannan abu ba alola bane alwala eh alwala eh haka yanzu in ka ga a Facebook a dora abu mun an ce a dora kaza akan kaza duk daurawa suke rubuta daurawa d a u suke kuskure ne daurawa d o r a do daurawa shine ka daure abu daura aure dan haka kuke yi to wannan dai zancen sa na abin nan ne ko idan mutum kafin ya shiga sallah ne to wajibin sa ya katse alwalan nan ya je saki bai halatta mutum ya shiga sallah yana matse fitsari ko bayan gida ko tusa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la salata bi hadrati ta'amin wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathani ko yawa babu sallah ana la salata sahihatan maqbulatan ma'ana kada mutum ma ya shiga sallah in bai shiga sallah ba babu to wasu malaman suna ga in ya shiga ma yana tai to shi ma la salata suna cewa sallarsa ta katse ta lalace da kaga kenan a ce mutum wajibin sa ya katse alba buƙatar kai matse tusa ka matse fitsari gashi baka fara sallah ba ko abinci fa wannan abin da kuke bashi wata fassara ta zamani yanzu cewa wai ci gaba shi yana gaba da sallah wannan ba haka bane ba ci ne gaba da sallah ba cewa akai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine idan kana jin yunwa da ta kai matukar da zaka shiga sallah kana cikin sallar kuma kana tunanin abinci to ka kyale sallar ka ci abincin ka natsu dan ka fuskanci ubangijinka cikin natsuwa shine abin da ake nufi ba fifitawa bane ake cewa abinci yafi sallah ba haka ake nufi an gane to irin wannan ne don haka in kana jin fitsari kar ka tafi masallaci alhali kana jin fitsari kana jin bayan gida kar ka tafi masallaci ka je kai tsuguna ka biya bukatarka sai ka go gaban ubangiji a nutse amma kana sallah kana dage kafa daya kana dage kafa daya duk so kake ai sallama saboda kai gudu ka je ka fitsari baka da attention ga masallaci ga sallah to wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma wasu malaman suna bata sallar mutum akan haka nabi yana cewa akwai nafilu raka'o'i guda 10-12 inda suka tabbata a sunna 2 kafin asuba 4 kafin azhar 2 bayan azhar 2 bayan magriba 2 bayan isha haka ne to malam ya mutum zai yi da azumi bayan an idar da isha kafin ka gama azkar an tashi za a yi ashan za ka yi raka'a 2 ne kafin ashan ko bayan ashan abin da yafi sunna shine a yi kafin ashan me tunda sunna ce raci ba mai alaka da sallar isha ko duk sallar da take da alaka da isha ko bayan isha ake yin ta eh mu yanzu galibi a masallatan mu ne an saba da in aka yi isha kai kowa sai zugun yana jira a tada asha wani duk mantawa ake da cewa wannan ita ma sunna ce ita tana da alaka ne da isha kai sauri ka gama azkar dinka ka miƙe sai ka kawo raka'a biyu sai ka zauna ka jira liman ya tada abin sa shi maliman ba laifi yayi ya koma gefe ya raka'a biyun sa saboda an hada wannan abin nan sallar nafila ratiba in an ce ratiba fa shine sallar nafila wanda annabi sallallahu alaihi wasallam baya bari in a girman daraja ne za ta fi tarawih muhimmanci an fahimci abu saboda haka kar ka rika wasa da ita in an yi insha'i kowa tashi yayi raka'a biyun sa sai kuma liman ya tashi sai ai abin nan tarawih Allah sa mu dace barakallahu fiku